أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأمم المسلمين سكهدوا أولا مسلاتي من البركة أولا قلي نتلو يمكن مثلا وتر gundumar tama anan karamar hukumar toro jihar Bauchin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da ikon Allah da yardarsa, yau gashi Allah ya kaddara mun samu damar ziyartar ku a wannan gari bayan dogon alkawari da sa rai da kuma sa tsammanin zuwan mu. Yau Allah madaukakin sarki ya kaddara zuwan mu 27 ga watan Jumada al-Ula shekara 443 bayan hijira, ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2022 miladiyya. Ina mai amfani da wannan dama wajen nuna godiya da girmamawa da jinjinawa ga mai girma sarkin tama kuma mai gundumar tama, mai girma Malam Adam Yakub, babban shugaba kuma jagora na addini kuma shugaba na al'umma, wanda shine ya sa na ji karsashi da kuma ƙwarin gwiwar amsa wannan gayyata bayan an dade ana gayyata ta a wannan gari. Allah bai kaddara na samu zuwa ba sai ta hanyar haduwar mu da shi a wani taro na alkhairi, ya sake jaddada wannan magana, ni kuma nace na amsa. Domin mai girma sarki kuma shugaba na Ahlus Sunna na karamar hukumar Toro gaba daya, namu ne kuma mu nasa ne. Inda ba don ni ina talaka ban isa in zama abokin sarki ba, da sai in ce ni abokin sarki ne. Amma wane ni? Ni talakan sarki ne daga cikin talakawan sarki. Sarki Allah ya kara maka girma da daraja, Allah ya kara maka juriya da hakuri wajen gudanar da al'amuran al'umma da kuma jagoranci na addini. Yana ɗaya daga cikin abun ƙayatarwa ka je fadar sarki ka ga an kira sallah, kuma ka ga sarki da kansa ya wuce gaba ya tsaya a wajen liman ya yi karatun alƙur'ani qira'atan mujawwadatan murattalatan warattilil qur'ana tartila. Wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa a ce mu ji daɗin da yake tuna mana da asalin tushe irin na masarautunmu na arewacin Najeriya, waɗanda dama tushensu shi ne ilimin addinin musulunci. Irin waɗannan sarakuna suna da buƙatar manya-manyan sarakuna su riƙa jansu a jika, su kuma ƙara ƙarfafa matsayinsu, saboda suna wakiltarsu ne a wajen daraja ta addini bayan wakiltarsu a gudanar da al'umma. Sarki, muna ƙara yi maka addu'a, Allah ya sa ka yi ƙarko, Allah ya sa a gama lafiya. Yanda iyayenka suka rabu da al'umma lafiya, Allah Ubangiji ya sa ka gama da wannan duniya lafiya, kuma Allah ya karɓi baƙuncinka ta hanyar mala'iku da zai sa ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hakika tsarabar da nake kunshe mana da ita ita ce yin bayani akan cutar zuciya, kuma wata cuta daga cikin cututtuka da suke damunmu ita ce abin da za mu ɗauka. Za ku ji ta daga baya. Zukatan da muke da su ɗin nan suna da virus. Idan virus ya shiga cikin zuciyarka, to ka zama cikin waɗanda Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah ka raba mu da cuta a zuciya. Zuciyar nan da muke gani tana ɗaukan virus kala biyu ne, kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin Ighasatul Lahfan yake bayani akan zuciyar ɗan adam. Yake zuciyar ɗan adam tana ɗaukan cututtuka kala biyu. Iri na farko daga cikin cutar zuciya shine irin cutar da mutum idan ya kamu da wannan cutar yana jin raɗaɗinta da zafin cutar da ƙunar cutar, kuma yana shan wahala da ita a yanayinsa na zahiri idan ka gan shi. Kashi na biyu na cutar zuciya ita ce irin wanda mutum baya jin komai a cikin zuciyarsa, ba dole ma ya gane yana kunshe da wannan cutar ba, amma tana nan tana ta katutu a cikin zuciyar, tana raraka a cikin zuciyar, kuma tana masa illa ta yiwuwa sama da illar da cutar da yake jin raɗaɗinta take masa. Waɗannan cututtuka kala biyu, kowace da irin maganinta. Ita dai cuta ta farko wanda mutum yake jin raɗaɗinta ana iya samun maganinta a wurin likita, ita ce cutar da za a ce zuciyar mutum ta kumbura ko zuciyar mutum tana yin aiki sama da yanda ya kamata ko tana yin aiki ƙasa da yanda ya kamata, ko bugun jini yayi ƙasa ko bugun jini ya hau, ko kuma cutar da za ta iya sa sakamakon baƙin ciki da damuwa da ƙunci ko razana, duk waɗannan sukan iya sa zuciya ta samu istiraf. Wannan ciwo ne na zuciya. Irin wannan ciwo akan garzaya da mutum gaban likita, kuma likita yakan iya aunawa har a iya gane gejin cutar ya kai kaza kuma maganinsa kaza ne. yace wannan cuta mai sauki ne, duk wanda ya kamu da ita ɗayan uku ne, ko dai yana wani abu a ce ya daina, ka cika yawan tunani ka daina, ka cika shiga cikin harkokin da suka fi ƙarfinka ka daina, ka cika yawan cakwaikwaiwa shi yasa zuciyarka take aiki sama da bukatar ta ka daina, ko kuma a ce mutum ya fara yin abin da da baya yi, ko ya ƙara yin abin da da yake yi, wannan ma yana daga cikin abin da yake hanyar magani. A ce da baka yawan exercise yasa zuciyarka ta yi ƙasa bata bugawa, yanzu ka fara guje-guje da tsalle-tsalle, ko kuma a ce da baka yawan samun hutu, baka ka ƙara yawan bacci, ka ƙara yawan samun hutu, ka daina stress, zai sa ka samu sauki. Kaga abinda da baka yi ne za a ce ka yi. Kashi na uku shine a ce maka ga magani nan ka sha, ko ga magani nan ka shaka, ko ga magani nan ka yi amfani da shi iri kaza. Waɗannan hanyoyi guda uku, ko ma waɗansu da ba su ba, su ne hanyoyin da ake ba wa mutum magani na ciwon zuciya, kashi na farko, ciwo mai sauƙin. Amma cutar zuciya kashi na biyu, wadda ta fi tsananin wahala da rikitarwa, ita ce wadda ba mai iya ganinta. Kuma ita, ko an ɗauke ka an kai ka asibiti an auna ka, akwai cutar amma likita ba zai ganta ba. Akwai cutar amma an tambaye ka ta ina kake ji, kai ba za ka iya nuna ta ina yake maka ciwo ba. Akwai cutar amma ba a ganinta a fuskarka. Wannan cuta ita ma tana kama zuciya, kuma tana illa a jikin mutum. Amma sai dai kash, ita wannan cuta ba a samun maganinta sai a wurin annabawa da abin da suka bari na gadon annabta. Wannan cuta ita ce cutar kafirci da kuma saɓon Allah. Wannan cuta ita ce cutar da ake samun ta sakamakon ash-shubuhat da ash-shahawat. Ita ce cutar da abubuwa suke haifar da ita, kamar al-jahal, katutun jahilci, kamar al-hawa, tsananin son rai, kamar al-kibr, girman kai, kamar al-ujub, jiji da kai, kamar al-hasad, hasada, da sauran abubuwan da suke iya haifar da wannan ciwo. Wannan ciwo yana da hawa biyu. Hawansa na ƙololuwa shi ne al-kufr, kafirci, wanda shi kuma yake da matakai. Kafirci tsantsa na bautar wani Allah, kamar shirka, haɗa wani tare da bautar Allah, kamar munafunci, bautar Allah a bayyane da kuma kafircewa Allah a ɓoye. Waɗannan dukansu nau'uka ne na al-kufr, in ma ya zama kufrun akbar ko kuma ya zama kufrun asghar. A ƙasa da shi kuma akwai cutar al-ma'asiya, ita ce cutar saɓo, wanda ita ba ta kai kafirci ba, amma kuma ita ma tana cin zuciya, kuma tana illa wa zuciya, ta hanyar idan wannan cuta ta kama zuciya, to ba a iya samun ta har sai an tuntuɓi al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin wannan cuta irin ta ne cutar masu ash-shahawat, waɗanda tsananin sha'awai-sha'awai zuciya suka yi gaba da su, su ne masu cutar da take sa su su yi sata, cutar da take sa su su yi zina, cutar da take sa su su yi zalunci da danniya da kama kariya da babakere, cutar da take sa su yi mugunta, cutar da take sa su su danne haƙƙin wani, cutar da su take sa mutane su rika aikin fasikanci da dukkan wata hanya ta shedan. Wannan cuta irin ta ne cutar da Allah madaukakin sarki yake magana akan kwatankwacinta, ya nisa annabi lasunnaka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun fala taqba'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Irin wannan cuta ne Allah madaukakin sarki yake nuna cewa masu aikin fasikanci suke da ita, ita ce maradul qalbi bil ma'siya, cutar zuciya ta hanyar sakon Allah. Mun gane matakan cuta ko? Da mataki na shubuhat, wanda shine kafirci da munafinci da makwabtansa suke ciki, da kuma cuta ta ash-shahawat, wanda ita ce soyayyen rai yake ciki, kamar sabo da sauran ayyuka da mutane suke da gangan jiki. Akwai alama da ake gane mutum mai sabo da shi da wanda baya sabo, kawai don ka gan su a fuska, ba wata alama da take nuna mai sabo da mara sabo, da kafiri da wanda ba kafiri ba, wanda yake da cutar kafirci da wanda yake da cutar imani. Akwai ta alama da take nuna su a zahiri, daga ka gan su ka ce wannan yana da imani, wannan baya da shi, baya da shi. Misalin da zai sa ka gane haka shine idan mutum ya zo gabanka zai musulunta, ko a gabanku zai musulunta, ai kun taba ganin wani yana musulunta ko? Da kafin ya musulunta, idan ya zo kayan da ya zo da shi kafin ya karbi kalmar shahada, kuka ce ya canza kayan ne? Baya canzawa. A yanda yake yana ce ashhadu an la ilaha illallah, kafin ya fara fada sunansa kafiri, amma a lokacin da ya gama ya ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ya zama musulmi. Akwai wani abu da yake canzawa a kamanninsa da za ku ga a ga alamar musulunci a jikinsa? Akwai? Babu komai, ashe dukanmu iri ɗaya ne, inda za a bi ta wannan. Amma a cikin zuciyar akwai kafirci, a cikin wannan zuciyar kuma akwai imani. Haka idan mutum ya ji wa'azi, yanzu wani yana iya zuwa nan wurin yana aikata wani aiki na sabo, amma daga ya ji wa'azi sai ya ji a ransa daga yau na niyyar ba zan ƙara ba, sai ya tuba tsakaninsa da Allah, kuma daga lokacin Allah ya yafe masa ba za a sake ɗauko maganar ba, ko a nan duniya ko bayan ya mutu. Idan tubansa da gaske ne ya ce Allah na tuba ka yafe ni ba zan ƙara ba, shikenan a wurin Allah maganar ta wuce. Da kafin ya shigo wa'azin da bayan ya tashi, za ka ga wata alamar canji a jikinsa? Babu wata alama. Don haka wannan cuta ba a iya ganin ta a zahiri, amma kuma ta fi kowace cuta muni. Duk wanda kaga ya je wuta, irin wannan cutar ne ta kai shi wuta, ba cuta zuciya irin ta wancan wanda yake zuwa wurin likita ba. Duk wanda kaga ya je aljanna, lafiyar zuciyarsa ita za ta sa ya je ya samu aljanna, saboda zuciyar ba irin waɗannan cututtuka. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, sai dai wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya, ita ce wadda ba ta da ciwo a cikinta. To kun ji mun ce a cikin zuciya akwai cututtuka kala-kala, ba zai yiwu a ce mu tattauna waɗannan cututtuka ba, amma za mu ɗauki ɗaya. Wannan cuta kuwa ita ce cutar hasada, ita ce cutar hasada. Kowa ya san me ake nufi da hasada. Al-Imam al-Jurjani a cikin littafinsa At-Ta'rifat yake cewa abinda ake nufi da hasada shine tamanni zawali ni'mati al-mahsudi ila al-hasid, kai fatar wata ni'ima da take wurin wani ta dawo wurin ka, ka ji kyashin abinda Allah ya ba wani, me yasa kai ba kai aka bayar ba, ka ji haushin abinda wani yake da shi, me yasa kai baka da shi, ka yi tunanin abu kaza da wani ya samu, da ba shi ya kamata a bashi ba, kai ya kamata a baka. Wannan shine ake nufi hasada. Yana ɗaya daga cikin abinda cututtukan zuciya ke haifarwa. Duk wanda aka jarrabe shi da ciwon hasada, to sai dai mu ce masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutum mai ciwon hasada shine mutumin da yake gaba a fakaice da Allah madaukakin sarki. Mutumin da yake cin gyaran Allah, yana gani abin nan da Allah ya yi bai dace ba, ba haka ya kamata ya yi ba. Ta ya za a ce wane su ne da abu kaza, alhali gashi muna nan. Ta ya za a ce Allah ya ba wane abu kaza, alhali ni bai bani ba. Ni me laifi na? Me ban fi wane ba? Me ban fi wace ba? Me zai sa ita ta samu abu kaza? Ko me zai sa shi ya samu abu kaza? Ni kuma ba a bani ba. Wannan shine illa mafi girma da hasada take da shi. Shine cin gyaran Allah ko da baka faɗa ba. A cikin zuciyarka kana sane da cewa Allah ke rarrabawa. To Allah ya raba ya ba wani. Kai kuma sai ka je a ranka me yasa aka ba wani? Ka san wani ba shi ya ba kansa ba. Saboda inda wani yana iya ba kansa, da wani bai samu ba. Saboda akwai waɗanda suka fi shi kokari amma ba su samu ba. Ashe Allah ke rabawa. Inda a ce yadda ake rabon arziki akwai sa hannun wani ba Allah ba, wallahi da masu arziki a yanzu da ba su ne da arziki ba. Domin duk mutumin da ka ganshi yana da arziki bai kai wahala akan arzikin sama da masu masa aiki ba. Duk mutumin da ka ga yayi arziki sosai, to masu masa aiki sun fi wahala akan arzikin. Don haka inda wahala ne su yafi cancanta a basu. Amma Allah madaukakin sarki sai ya ba wanda yake kwance yana bacci, alati yana ta shiga account dinsa. Waɗansu kuma suna ranar suna ta wahala, wance yana cikin AC a gida, in an buga wayansa ma an kashe. Kuma kafin a samu ai magana da shi sai ka tsallake mutum uku hudu biyar, shi kuma yana can yana bacci. Waɗansu kuma suna can ana roll call, baka isa kai gengedi ba, ana ta tara kudin wani. Amma waɗanda duk suke wahalan kudin kuma yana shiga aljihun wani. Inda a ce dan adam ne yake rabawa, wa ya kamata a ce ya samu kudin? Ai wanda ya sha wahala ko? Amma da masu wahala da masu jin daɗi zuwa suka bi arziki. To ashe da biyar Allah kenan. Wannan abin da Allah ya yi adalci ne ko ba adalci ba? Adalci ne. Me yasa ya zama adalci? Shine saboda da ka ɗauki wayan nan haka, akwai wanda ya taɓa tunani ya ce kai batune ma dai akwai mahaukaci. Me yasa zai sa wurin jin wayar ya zama yana ta sama? Me yasa ba zai sa wurin jin wayar ya zama yana ta ƙasa ba, in na zo waya in juya haka? Akwai wanda ya taɓa cin bature wannan gyaran? Kowa in ya gani zai ga lallai ya dace a haka. Me yasa aka sa waya ta nan baya ba komi? Ai ya kamata da nan tun da an sa screen ta baya kuma a sa mini wani abu da shi ma zai wani amfanin. Duk ba a yi haka ba kuma baka ci gyaransa ba, kuma kana gani bature ya yi daidai. In ka ɗauki mota kana tuƙa ta a yadda bature ya yi ta, ba wanda zai ce shi yanzu in zai tafi bacci bari ya tafi ta riba. Dole ka tafi ta gaba. Kuma ba wanda ya sai ci gyaran bature ya ce me yasa ya ce a ta gaban mota a zuba ruwa, ta baya kuma a sa mai. Mota in ba ruwa za ta tafi? In ba mai za ta tafi? To me yasa ake sa mai a can, me yasa ba za ta sa a nan ba? Akwai wanda ya taɓa wannan tunani ya ci bature gyara? To yanzu bature ya yi abu ka gaya maka daidai kuma za ka yi amfani da shi a haka, saboda baka san lokacin da ya mota ba, naka hawa ne. To yaya Allah madaukakin sarki zai yi dan adam ya ajiye abun da ya ajiye a inda ya ajiye, kai kuma ka ce wannan ajiyar ba ta yi daidai ba? Walillahi almasalul a'la. Duk abun da kaga Allah ya yi daidai ne. Bature yana iya kuskure wata rana a yi mota sai zai ce wannan wurin bai dace ba, bari a canza masa. Ai ana canza motoci. Fetur din ma yanzu an yi kusa a ce a daina amfani da fetur, za a riƙa amfani da batiri. An yi kusa a zo lokacin da batiri din ma ba za a amfani da shi ba, kawai a kunna haka kawai a tafi. Shikenan ci gaba ne. Amma akwai abin da Allah ya taɓa yi wanda daga baya aka gano ya kamata wannan abu ya zama tsohon yayi a canza. An taɓa ganin haka? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. to wannan shi yake nuna munin da hasada ke da shi cewa ubangijin da yafi kowa sanin komi ya ce wane yafi cancanta in bashi abu kaza kai kuma sai ka zo ka ce a bai cancanta ka bashi a bashi abu kaza ba yanzu idan kana da awaki ko kana da tumaki sai ka ware waɗansu zaka daure a gida ana ba su dusa ana ba su ruwa a gida wasu kuma su je kiwo daga cikin waɗanda ka ajiye a gida da waɗanda suka tafi su waye da su fi mai da kyau wanda ka daure a gida su wanne ne ka zalunta a ciki akwai wanda ka zalunta ba wanda ka zalunta duka na waye naka ne ko an taba zuwa a ce sarki ya aiko a tambaye ka baka da kirki ka daure shanu a gida ka bar wasu kuma sun fita kai adalci ko dai duka su fita ko duka ka daure su amma in ka bar su ka raba kai zalunci sarki yana sa baki a wannan me yasa baya sa maka saboda shanun ka ne yanzu Allah ya raba mutane sai ya ce wane na bashi gida kaza wane kuma bai da ko gida daya sai wani ya ce wa Allah me yasa kai haka ana fahimta to tunani a ranka cewa abu kaza da aka ba wa wani bai dace ba daga nan ka fara cin jaran Allah kenan sawa'un mutum ya faɗa ko bai faɗa ba aikinsa ne yake nunawa saka wannan shine illar hasada ta farko illar hasada ta biyu ita ce ita fa hasada ta bambanta da sauran laifuka galibin laifuka da mutum zai yi wa dan adam yana yi wa wanda baya so ne yana yi wa wanda ya tsana ne amma ita hasada fa kana yi wa na kusa da kai ne laifuka kamar sata da sauransu mutum yakan yi ne wa na nesa nesa amma ita hasada wanda gida kake yi wanda kake so kuma wanda yake kaunar ka kuma wanda yake ji cewa shine zaka masa fatan alkhairi amma ba shine kuma kake jin kyashi wannan shine illa da hasada take da shi shi yasa ba malamai kamar Imam al-Qurtubi yace babu wani laifi da yafi muni a wurin Allah kamar hasada saboda hasada ita ta haifi kowane irin laifi a duniya awwalu ma usiya Allah bihi fi sama'i al-hasad wa awwalu ma usiya Allah bihi fil ardi al-hasad farkon abinda aka yi wa Allah sabo da shi a sama shine hasada farkon sabon da aka fara yi wa Allah a bayan kasa bayan dan adam ya taka duniya shine hasada farkon sabon da aka yi wa Allah shine lokacin da Allah ya ce wa Iblis tare da mala'iku su yi sujjada wa annabi Adam wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama me faru fasajadu da Allah ya ce wa mala'iku su yi sujjada wa annabi Adam sai suka yi sujjada Iblis yayi Iblis zai ba illa Iblis aba wa stakbara wa kana min al kafirin me yasa Iblis bai yi ba hasada hasada ce yace da shi a asjudu liman khalaqta fina yanzu wanda ka halice shi da tabo shine zan masa sujjada kuma ya zaka girmama shi ni ka bar ni ni akan me yasa shi ba za a ce shi ya mun sujjada ba ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya kai baka ganin wannan da ka girmama shi a kaina ya zaka fifita shi a kaina wannan shine hasada ba wanda ya taba yi wa Allah haka sai ran da Iblis ya fara yi wa Allah haka don haka farkon sabon da aka fara yi wa Allah a duniya a cikin sama hasada ce sannan bayan Allah ya ce wa annabi Adam da shi da iyalansa su dawo kasa walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin suka zo suka zauna a bayan kasa suka fara hayayyafa a wannan lokacin annabi Adam da matarsa Hawwa ba wanda ya saba wa Allah a bayan kasa da sabo da yake zahiri wanda Allah ya gaya mana sai sabon da ƴaƴansa suka yi wannan sabo kuwa shine sabon da yake tsakanin Habil da Kabil inda aka zo raba mata aka ce ga matar Habil ga matar Kabil sai Kabil yace me yasa za a bani wacce kuma wane a bashi wacce ni ya kamata a bani wacce ba shi ya kamata a bashi ba Kabil wannan abun ya bakanta masa rai har yace da shi la'aktulannak ni sai na kashe ka saboda a bar mun wannan matar shi kuma Habil yace da shi la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka li'aktulak idan kai zaka iya shimfida hannunka a kaina don ka kashe ni ni ba zan shimfida hannuna akan ka ba don in kashe ka inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu wannan kuwa nasiha bata sa Kabil ya fasa ba fatawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi sai zuciyarsa ta gina masa jin cewa sai ya kashe dan uwansa fa qatalahu sai da ya kashe shi kuwa ya kashe shi akan bace ne me ya jawo wannan kisan hasada hasada akan me akan bace to kaga awwalu ma usiya Allah bihi fil ardi alhasad farkon sabon da aka yi wa Allah a bayan kasa sababin sa shine hasada saboda haka wannan dalili yasa hasada ta zama ɗaya daga cikin mafi miyagun cututtuka da zuciya ke iya dauka jama'a mu nisanci hasada Allah madaukakin sarki ya haramta hasada kuma ya sa hasada tana daga cikin mafi girman laifuffuka da zuciya ke iya mai ke iya yi hasada tana cikin su kuma uwa take daga cikin uwayen laifuffuka shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya ta daga cikin jigajigan laifi waɗanda suka zama ummahatul khaba'ith Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad sai Allah ya cika da hasada kamar yadda al-imam Fakhruddin Razi yake cewa Allah madaukakin sarki ya cika da hasada ne domin shine cikamakon miyagun laifuffuka a duniya mafi munin abinda shaytan zai maka illa da shi ya sa maka a zuciyarka shine ya sa maka cutar hasada saboda Allah madaukakin sarki ya fara da cewa kace ina neman Allah ya tsare ni Allah nan da shine ubangijin safiya ya tsare ni daga sharrin abinda ya halitta saboda mafi wato Allah kadai shi ya san sharrin abin da ya halitta dan adam kamar dan adam kawai kamar yadda ake cewa kai dai ga mutum wallahi ka ganshi ya maka dariya ka ganshi ya maka murmushi ka ganshi ya zai duka maka ka ganshi shine na mafi kusa da kai amma wallahi a cikin zuciyarsa babu wanda yafi gaba da kai sama da shi wannan shine hasada shi yasa Allah ya ce kace ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin abin da ya halitta don Allah shi kadai ya san me ke kunshi a cikin zukatan abin da ya halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab da kuma sharrin dare idan yayi duhu galibi kuma Allah ya cika da hasada ne saboda sharrin abin da ya halitta galibi hasada ke sa mutane su yi wa junansu sharri in kaga mutum ya tashi yana fashi da makami hasana ne akan kudin da ke hannun wane zai karba inda ya iya hakuri da iya wanda Allah ya bashi bai ji hasada akan kayan wane ba wani zai sata wani zai fashi da makami wani zai dauki makami ya kashe wane duk abin da zaka kashe wane akan sa idan ka yarda da cewa haka Allah ya hukunta zaka hakura shikenan zaka bar shi amma idan kana ji a ranka kana jin bakin cikin abinda wane yayi kana jin kyashi to wannan shi zai sa har mutum ya je ya kisan kai duk wanda ya bar ciwon hasada ya masa katutu a rai wallahi yana iya sa ya aikata kowane irin laifi min sharri ma kala kenan sanaha kuma sharrin da mutane suke idan dare yayi ka bar dan adam kawai idan dare yayi kuma galibin sa hasada ke sawa galibin wanda zai sa aje ayi tsafi wa wani aje ayi sihiri wa wani a cikin dare ake hasada take sawa galibin abin da zai sa wata tabi malami malamin yaje bata dare ko tabi boka bokan yaje kulle kulle a cikin dare wa'annan galibin su hasada ne akan abin da za a yi wa kishiyarta ko abin da aka yi wa wance ko kuma saboda kar a yi wa wata ita kadai a yi mata wannan shi zai sa ta je saboda ciwon hasada aje a bata dare wa min sharrin nafasati fil uqad da sharrin masu tofi a cikin kulle kulle waɗanda suke hada sihiri a kukulla irin wannan hasada irin wanda yahudu suke da ita akan annabin mu sallallahu alaihi wasallam wanda sun nemi ran annabi sallallahu alaihi wasallama lokuta da yawa sun ga ba za su iya samu ba don haka sai suka kulla masa sihiri kuma aka je aka kawo tukakkun igiyoyi aka kukulla aka kawo butun-butumi na danko aka yi aka je aka nemo warin gashin annabi sallallahu alaihi wasallam da matsefin kansa wanda ya jefar aka hada aka kukulla aka hada wani abu danko kamar cingam aka yi mutum-mutumi mai kama da annabi sallallahu alaihi wasallam aka daddaure da wannan kulle-kullen in yanda bokaye suke kulla tsafi shine annafasati fil uqad haka aka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ko duk sun yi ne saboda hasadan min indi anfusihim hasada kawai da take cikin zuciyarsu akan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa idan annabi yazo zai zama ya tashi daga cikin waɗannan mutane bai tashi daga cikin mu ba wannan hasadan shi yasa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi annabin da sun kasance suna karanta labarin sa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma gashi yanzu yazo ya bayyana sai suka kafirce masa saboda tsananin hasada me yasa annabi ya zama balarabe me yasa bai zama yahudu da nasara daga cikin su ba me yasa bai zama daga cikin kabilar banu isra'ila ba wa min sharri hasidin idza hasad sai Allah ya tattara gaba daya karshen sharri shine sharrin hasad mai hasada idan yayi hasadarsa mai hasada idan yayi hasadarsa da Allah ya ce mai hasada idan yayi hasada akwai mai hasadan da shi baya yin hasadan idan a cikin ranka kawai ka ji kai baka ji dadin wane ya sai sai ka dan ji haushi wane ya auri wance ne ka dan ji kyashi ka dan ji kishi ana ji ko ba a ji wannan ba a iya raba mutane da shi dole kowa ma yana jin irin wannan da ka gani ka dan ji dan wani iri sai wanda Allah ya madaukakin sarki ya masa rahama to irin wannan bai riga ya zama laifi ba saboda ba kai ka sa kanka ba ba zama laifi ba sai kai idza hasada amma wa min sharri hasidin zalla ka dan ji wani abu a ranka bai riga ya zama laifi ba me yasa aka wani karin girma ne kana dan tunani a ranka kai to amma dai gaskiya sai kai ka yi gana ne kai shiru idan kana da gona wani ma makocin ka yana da gona an muku ruwan sama iri daya kuma da gonanka da tasa yuska bi ma'in wahid rana ɗaya kuka yi shuka kuma kowa ma shuka gyada kuma duka iri ɗaya kuka shuka amma Allah ya kai iya bambanta ya banyan da wannan za ta yi da wancan yana iya bambanta ko baya yi to me yasa ya haka wannan shi ne tambayan da wani zai yi sai ce me yasa haka mun sa taki tare an yi noma tare ni noma ma ni sawu uku ma nayi amma dubina sa ko ce waya baya yi amma na wai ciyawa ta zo ta cika sai ka dan ji wani iri in ka zo wucewa kana kallan kana kuna haka goma kwa yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana Allah duk irin wannan na cikin zuciya zalla din nan da kake ji Allah ya roka maka akan Allah ya yafe maka in baka faɗi magana ba kuma baka yi aiki da hannu ba. Kun yi nema da wani? Wai aka taba ka da shi a nan? Kun yi nema da wani sai aka kasa ka? Ka tsaya ka dubi kanka ka ce to wani me na rasa ne? Kai ma kana da ɗan wani abu a hannunka amma ta ƙi ka, me laifi na ne? Kana tambayar kanka kuma ta zo ta ce sai wani? Wani da me ya fi ni? Ko wance ita ta ga su biyu ne a gidansu, ko su tagwaye ne ba, ko ɗaya da ƙanwa, ko kuma ƴaƴan kishiyoyi, wance ana ta zuwa an yi tambaya an ce a wani ya riga ka, sai wani ma ya sake zuwa, shi ta kuma ta ce to ba gani ba, ita kuma ba wanda ya zo ya tambaya, sai ta ji wani iri a ranta, ana ji ko ba a ji? Ko kuma mai gida ya dawo gida, uwar gida da amarya suna zaune. Oyoyo mai gida sai ce a lalle fa uwar gida kenan. Sai dan kalli tana amarya ma tana jira a kalle ta ba a kalle ta ba. Sai ya kallo uku uwar gida daga baya wa amarya. Amarya sai ta tsaya ta dubi kanta ta ce meye na rasa ne? Irin wannan tunani da za ta ga me yasa aka kalli wance aka mata murmushi uku ita aka mata daya. Suna ji ko ba ta ji? To irin wannan dan abin da zaka ji a rai din. Ko kuma mu almajirai, har ma muna da namu ko? Yawwa, kun yi makaranta tare da wani, kun karanta littafi ɗaya tare da wani, kai kana da masallaci kaza, wani ma yana da masallaci kaza, wani yana tafsiri ga mutum ɗari a wurin, kai kuma kana tafsiri ga mutum takwas da rabi, wani ma yana ta gyangyaɗi. Sai malam yana ɗan jin wani iri haka a ransa, wai me yasa ne? Kun gane wannan? Wannan ɗan tunanin da ake ji a cikin zuciya shi ma hasada ne, shi domin sharri hasidin, amma bai riga ya zama laifi ba sai an yi iza hasada. Kuna fahimta ta? Wannan ba hasada ce, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza li ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal. Duk abinda al'umma ta suka yi maganansa a cikin zuciyarsu amma ba su riga sun yi aiki ko sun furta da baki ba, to Allah ya yafe shi. Duk abinda a cikin ranka kawai ka tuna, kai ka dan ji haushin to, amma dai ba dai kawai abu dai mai tafi daidai ba, amma baka faɗi wannan abun ba sai a cikin ranka ka ji. Kun yi noma tare da wani, gashi ya saye babur, ya ga ya wuce ba, kai kuma baka saye babur ba, kai naka kuɗin biyu ya lalace, me yasa haka? To wannan tunanin da zaka ji a ranka hasada ne, amma bai kai laifi ba, ba a kansa muke magana ba, shine wanda zaka taba wani ka ce ji wani da Allah, ji wani mummunan mashin ma, wani ya auri wance, wallahi gaba ɗaya ba su dace ba ma, kana fara magana a kai zaka ci naman sa a kai. To wannan shine hasada ta kai inda ta kai kenan. Ko kuma zaka fara buzanta shi kana cewa ne an bashi abu kaza bai cancanta ba ma. Gaba ɗaya wani bai cancanta ba. Ko wani da aka bashi ai abu kaza cuwa-cuwa aka yi. Kuna fahimta ta? Wannan ka fara magana da baki kenan. Ko kuma zaka yi aiki. Shine ka ce a je ayi abin da za a hana, ko kai ka je ka yi da kanka. Ko aje ai a kwaci abin da ke hannunsa ya dawo naka. Shi yasa aka ce laifin da aka yi wa Allah na farko a sama hasada, na ƙasa hasada, ai ba hasadan ce ba, aikin da aka yi shi aka kirga. A wancan Allah ya ce a yi sujada an ki a yi, nan kuma Allah ya ce kar a yi kisan kai an yi, duka hasada ce. Hasada tana iya sa abin da Allah ya ce a yi a ƙi, hasada tana iya sa abin da Allah ya ce kar a yi kuma sai a aikata. Wannan duka saɓo ne, hasada take jawa sai an yi saɓon a zahiri kafin hasadar take zama laifi. Kuna fahimta? Idan hasada ta sa ka ci naman wani ka yi giba, sai a rubuta maka laifin hasadan kuma a rubuta maka gibar. Idan hasada ta sa ka ɗauki kayan wani, to sai zama ga laifin hasadar ga satar. idan hasana ta sa ka kashe wani sai zama ga laifin hasadar kuma ga laifin kisan kai, ana fahimta? Amma idan hasana ta tsaya a cikin zuciya zalla bata bayyana ba, to wannan bata riga ta zama laifi ba. Amma shi yana da kyau ne? Shi ma baya da kyau. Mutumin da yake da imani na gaskiya shine wanda yake wa kowa fatan alkhairi, kuma duk abin da wani ya samu ba abin da ya dame shi, haka Allah ya so ya raba. Saboda Allah da gagari din nan, wannan haushin da kake jin ba zai sa ya fasa bashi ba, saboda an ce hasada ga mai rabo taki. Kai kuma ba zai fasa kona maka rai ba, saboda a lokacin da kake jin haushin abin da Allah ya yi a nan ne ma ya fi yi sosai, don ya nuna maka wallahi baka isa ba. Hasada ga mai rabo? Ai gafarta malam, in dai ka gane sirrin wannan duniyar ko? Wallahi ka yi wa kowa fatan alkhairi. Idan ka ga Allah ya ba wa wani abu mai kyau ka ce Allah ya ƙara masa, sai Allah ya ce a shekara da wannan kirkin to kai ba bari a baka. Ashe ka gane na yi daidai? Kai ban baka ba amma ka haƙura har kake ce in ƙara masa, to kai ba bari in san maka. Amma wallahi ka yarda Allah ya raba, kaga kamar bai iya ba, wallahi Allah zai nuna maka cewa zaka gane lalle ya iya. Wannan shine ma'anar qul mutu bi ghaizikum. Allah ya ce ka mutu da bakin cikinka ka gani in wannan haushin da ka jin zai iya sa a gyara, in kuma akwai wanda zai iya kwata ma da ni na hana ka ka turo shi zai kwatan ma. Shi yasa malamai suka ce mutane da yawa wallahi suka mutu saboda hasada, su ba su sani ba cewa haushin da suka ji akan abu kaza shi yasa musu bakin jin, shi yasa musu bakin ciki har hawan jini ya kama su suka mutu. Allah zai je ya kama su akan sun kashe kansu da kansu, kuma bayan a nan duniyar abinda suka ji haushin Allah bai ba su ba. Wallahi dan uwana, in kana so ka zauna lafiya da duniyar nan, duk abinda kaga Allah ya ba wani ka taya shi murna kawai. Na farko za ka samu salamatu sadar, za ka ji zuciyarka tana tas, ba ka jin haushin kowa, kuma ka huta, za ka samu kai baccinka isashe. Wallahi gafarta malam, in ka gane illar da hasada take da shi, wallahi tana sa maka ciwo sama da ciwon talaucin da yake damunka, saboda talauci zalla baya hana bacci. Da talaka da mai kuɗi wa ya fi bacci? Talaka ya fi samun ma ya yi bacci wallahi. Ku tambayi masu kuɗin ga su a bayan mura su gaya muku, ba su samun su bacci su. Amma hasada sai ta sa ga talaucin, kuma ga shi wallahi sai ka kasa bacci. So da kai kana kwance kana tunawa ne, shi kuma a daidai lokacin wallahi bai ma san Allah ya yi ka ba, baya tunanin ka kwata-kwata, kai kuma kayi kayansa tun a waje kana ganinsa kana jin haushi, kayi kayan goyonsa ka kashe har ɗakinka har kan gadonka ka kashe wuta amma kana ganinsa a idonka. Ai ka kashe kanka wallahi, kai ta kulle-kulle kana ta tunani, kuma da safe ka je gidansa ka ga ana fenti wallahi. Kazo ka ga yana zaune a gefe ana polish matakalminsa zai sa, kana nan ka kwana da shi ka tashi da shi, kuma duk yanda ka yi akan ka raba shi da wannan abun wallahi ba za ka iya raba shi ba, saboda dama ba kai ka ba shi ba kuma ba shi ya ba kansa ba. Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik, wasu mutane su suke rarraba rahamar ubangijinka ne? Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, Allah ya ce mu muke rabawa. To yanzu abinda Allah ya raba ka isa ka ce kai zaka canza rabiyar Allah? Duk wanda yake so wa kansa zaman lafiya ke ji a ransa cewa duk abinda Allah ya ba wa kowa Allah ya yi daidai. Amma wannan matsala ta cutar hasada tsakani da Allah, zan gaya muku tana cikin abin da ya mana katutu a kowane bangare na rayuwarmu. Matsalolinmu na 'yan kasuwa da zaka ji a tsakaninsu da junansu hasada ce. Matsalolin malamai a tsakaninsu da junansu hasada ce. Matsalolin 'yan siyasa a tsakaninsu da junansu da cin kafar juna da ma a sa a bidire a kashewa ne. Da kutumbulan da za a yi a kan wane bal makrul layli wan nahar, duk wannan abu wallahi hasada ce take sawa. Kuma shi za mu yi hankali mu bar wa Allah mulkin sa ya ci gaba da yi yanda yake yi. Duk abinda mutane suke yi a kansu canza mulkin Allah, wallahi ba za su iya canzawa ba. Saboda inda hasadar mutane tana aiki tana tasiri, to fa irin yanayin yanda muke a yanzu a yanayin zamantakewarmu, da bamu da shugaba ko guda ɗaya, don ba wanda zai zama shugaba face sai an samu ɗan hasada za su taiki a kan karye je. Amma wallahi duk wanda Allah ya ce zai je sai ya je, sannan da ba wanda zai arziki. Amma akwai kujerar da yanzu ba a hau kanta ba a Najeriya da sauran ƙasashenmu na duniya? Akwai wani arziki da yanzu ba a yi ba? Masu hazarin sun daina yi ne? Ya sa Allah ya fasa bai bayar ba? Ashe aikin banza ne. Yanzu idan an yi wannan shekaru da duniya ta daɗe a kai, ana ta ƙoƙari a kan wane karya zama, kuma ba a taɓa samu kujerar ta zama bakar ba sai da aka hau. Yanzu waɗanda suke a yanzu su ba za su haƙura ba su daina wahalar banza? Ai lokaci ya yi da masu hasada ya kamata su gane cewa wallahi hasada ba ta ci. Kuma akwai mutane da yawa da a sanadiyar hasada wallahi tallahi za su rasa ransu. Saboda ciwon bakin ciki zai sa mutum har sai ya mutu. Kuma Allah ya je ya tada mutum ya ce masa me yasa ka kashe kanka? Me yasa ka kashe kanka? Mutum sai ya ce wa Allah na kashe kai da ne akan ina bakin ciki da abin da kai. Mutum zai iya gaya wa Allah haka? To amma haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Allah madaukakin sarki ya ce wanda katirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Allah ya ce da yawa daga cikin ahlul kitab suna fata a ce da za ku bar addinin ku saboda hasadan da suke muku akan addinin. Da wannan malamai suka ce ya nuna cewa hasada asalin ta halin kafirai ne. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an. Wa waddu law takfurun. Hasada asalin ta wallahi ba halin musulmi bane. Duk musulmi bai kamata ya hasada ba. In ka ga musulmi yana hasada to ya karbo aro ne a wurin arna. Saboda su ba su yi imani da Allah ba, amma wanda ya yi imani da Allah ya san Allah ne ya raba wannan abun, to bai kamata ya ji haushi ba. Shi yasa annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya ce mu al'umman musulmi la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Yace kar ku yi wa juna hasada, kar ku rinka yi wa juna kyashi da keta, kar ku rinka juya wa juna baya, ku zama ƴan uwan juna bayin Allah waɗanda kuke da ƴan uwantaka da ƙaunar juna. Hasada mummunan aiki ne. To amma hasada akwai mai kyau akwai mai muni. Hasada mai kyau ita ake ce mata al-ghibba, hasada mai muni ita ce al-hasad. Al-ghibba ita lada ake samu a kanta, ita ana yin ta ne akan aikin alkhairi. Kaga wane yana aikin alkhairi sai ka ce ka ina ma dani ne nake wannan aikin alkhairi, ina dani ma zan samu dama irin na wane ni ma in yi aikin alkhairi. Wannan shine ghibba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin kai yace babu hasada a musulunci da ya halatta sai guda biyu hasada akan mai kudi da yake aikin alkhairi kaji fatan ina kai ma da Allah ya baka kudi irin wannan kai irin yanda wanda yake yi hasada akan mai ilimi kaji ina kai ma da Allah ya baka ilimi irin na wane kai ma kai aiki na alheri irin wanda yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine wanda ya halatta a musulunci wannan ba sunansa hasada ba sunansa alghibba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi hasada ne majajal ana fahimta ko wannan shi yana da kyau wannan shi ake ce at-tanafusu fil khairat shine kaga wani yana abu kai ma kai ta kokari sai kai irin nasa shine Allah madaukakin sarki yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa yusari'una fil khairat wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun shine kaga wani yana abun alkhairi kai ma kai gugurmaya sai kai irin nasa ai saboda kana ganin shi ne yasa kai ma ya zaburar da kai ai kamar hasada kake ji inda bai yi bana ba za ka tuna ba amma aikin alkhairi yake yi yanzu inda kun gane karatun nan menene bambanci tsakanin hasada da nafa mummuna da wannan kuma da aka ce kyakkyawa ne menene bambancin su bambancin su abuwa guda uku na farko a ma'anar su wannan ma'anarta shine tamanni zawalin ni'mati min alghairi ila an-nafs wannan shi kuma tamanni ma inda alghairi min alhasanat wannan shine kayi fatan abu kaza ya gushe ya dawo kanka mummuna ai wani abu na wane ni'ima ta dawo kanka wannan shi kuma kayi fatan aikin alkhairi na wurin wane kai ma kayi fatan ina kayi irin sa kun ji bambanci na daya bambanci na biyu shine a wannan kana fatan nasa ya rabu da shi ne ya dawo hannunka wannan kuma kai fatan ya rabu da shi bai ci gaba da nasa kai dai ka zo ka dora akan nasa kake so amma baka so shi ba ya daina kun ji bambanci biyu bambanci na uku tsakanin alghibta da wannan shine ana yin aljibta ne akan ayyuka na alkhairi na samun lada su kuma wannan ana yin su ne akan ayyuka na jin dadin duniya zalla ba ruwan su da maganar addini ana fahimta ko hasada ita shine saboda duk koda akan karatun addini ne wani yake wani hasada ba don maganar zai samu aljanna yake masa hasada ba fa a'a saboda jama'an da ya ga yana da su ko daukakar ka ga shi jama'ar ce yake so daukakan yake so ba wai abinda ilimin zai sa ayi aiki da shi ba yana tuna maganar aikin wannan ya zama gibda idan aiki ne wane yake na alheri kai ma ka ji kana so to wannan yana da kyau sannan shi a hasada zaka munan nashi ne shi kuma wannan zaka kawata shi ne a wurin mutane ka ce kai wane ne abun alkhairi kai ni ma ina so in yi amma wancan babata shi zaka yi kai kuma ka gina naka kun gane bambancin su wannan shine alghibba da alhasad baka ku ci gaba da yin alghibba wannan abu ne mai kyau wani dan agaji ne suna ta kwasan lada ni ba me yasa ba zan zama dan agaji ba kaga wannan ba zai saka ce shi ya cire rumun din sa ya baka ba amma in dan agaji ya sayi mota golf aka fara maka aiki da ita Allah ya saka sai jibi to sai wani kuma ya fara jin ka ya kuma aka fara haka to wannan shine hasada lokacin da ya ji cewa wane yana aikin agaji zai ji a ransa cewa wane da yana aikin agajin don shi ya fara ne a zai ji yana so ya jona shi ne amma in hasada ce akan golf din sa zai ji cewa yana so golf din shi ya rasa ne shi kuma ya samu kun gane bambancin su wannan shine hasada wannan shine gibta to hasada idan ta yi muni tana jawo wata cuta wannan cuta ita ce cutar al'ainu cutar al'ainu shine cutar kambun baka Allah gafarta mallam Allah ya raba ka da mai hasada wallahi ina ga maka idan aka jarrabe ka da mai hasada ko da danka na cikin ka ne sai rinka hasada akan abin da kake samu yana fatar ka mutu yace duk lokacin da ka dauki kudi kai sadaka sai na jin haushi kamar kudin sa ka dauka danga na cikin ka ba duk lokacin da kai alheri wa makotanka ka ba su wani abu shi yana jin haushi yana gani kamar kudin su kake dauka kana rabawa yadda zaka gane cewa ko kana da cutar hasada ka auna akan ka shine in kana yaro yanzu ka girma ka yi hankali sai ka ga babanka zai aure ga matsala biyu kai mai manka aure ba gashi kuma zai wa uwarka kishiya zaka taya shi murna ko zaka ji haushi shine zamu gane aya ta ratsa ka ko ba ta ratsa ka ba daga ka fara jin haushin babanka zai yi aure ka fara tunani to ni ban yi aure ba ga baba zai aure ni a to sai me kai ka tara masa gudin ne kai ka tara naka kai mana ko ka fara tunanin cewa yanzu a kawo wata ta fara cin abinci tare da mamanka ta fara kaza ka fara taya ta to nan shine an fara gane tunda ka fara jin kyashi har da babanka to in wani ne kuma ya zaka yi da shi shi sa mutane da yawa suna da cutar hasada ba su ba san suna da ita ba kuna fahimta to idan mutum yayi nisa a cikin hasada yana kamuwa da ciwon al'ain ita kanta hasada ciwo ne muka ce na zuciya ko to al'ainu kuma wata cutar ce ita ma daban mutum yana iya zama a'in amma ba hasid ba mutum yana iya zama hasid amma ba a'in ba ana ganewa amma ana iya samun wanda ya gawurta shi kuma ya hada duka biyu ana iya samun a'in mai ciwon kambun baka amma mai wa haifuwarsa aka yi da shi shi ma ba shi ya sa wa kansa ba shi ne mutumin da in ya ga abu da idonsa shi kenan sai abin ya cutu matukar ya yi magana ya ga ka sai babur shi ba nufinka da mummuna fa zai ce kai mashin ɗinka na mun kyawu kawai shi kenan ka je kai hatsari sai mashin ya je maka faci ko ka je ka hau kulɗin bazaura ka karya gwiwanka ka kuma ɗora gwiwa akwai wahala wallahi gara babur ɗin ya yi gobara a kan gwiwanka ta karye to shi kuma wannan maganar da yin shi ya jawo maka haka wannan shi ne ainu akwai mutane masu irin wannan ciwon amma su ma ba su san suna da shi ba kuna fahimta to kaga wannan ai ba hasada ce ta sa ya maka haka ba zaka ana iya samun a'in amma ba hasid ba ana iya kuma samun hasid amma ba a'in ba ne shi kawai a cikin ransa ne duk lokacin da wane da wani ya sayi wani abu yana jin haushi musamman ma in abokinsa ne ko tsarekunsa ko kishiyarta ko kawarta duk lokacin da kawarta aka sai mata zani ita ba a sai mata irinsu a gidansu ba sai ta rika jin wani iri ya za a je gidan biki wance tana da abu kaza ni ba na da shi ana samun irin wannan ko to amma ba dole mutum ya zama yana da ainu ba bai da kambun baka amma yana da hasana to wanda ya gawurta fa hasadarsa tana haifa masa ainu shine tun yana jin haushin wane har ya zo yana jin kyashin wane har ya zo ya sa duk lokacin da ya ga wane ya canza kaya sai ya yi magana duk lokacin da wane ya sayi abu kaza sai ya aibanta duk lokacin da aka zauna a wuri sai ya faɗi mummuna akan wane har ya zo ya kai ga cewa in ya kalli wane yana jin wani iri a ransa in ya ji wane bai da lafiya sai ya ji daɗi in ya ji wane asara kaza ta same sai ya ji sanyi a ransa amma ya ji alheri ya samu wane sai rinka jin kuna kamar yayaya kuna fahimta to ta yanda idan wane ya zo wucewa da mashin sai kuna masa ido ka idan ma da faɗi kuna ganewa idan ma da yana tafiya ya je a markaɗe shi idan ma da tifan nan ka to mutum yana fara jin wannan to yayi kusa in yayi yawa zai kamu da ciwon ainu kuna fahimta ciwon kambun baka asalinsa na ce muku ana iya haifuwar mutum da shi ya yi gado amma shi ma bai sani ba to amma mutum yana iya koyo da kansa shine in yayi hasada ta yi tsanani ya zama hasidi idan hasada to yana iya kamuwa da ciwon kambun baka, sai zama wata guba ce. Ibnul Qayyim ya ce sai zama kamar idinsa yana fitar da wani aman wuta wanda shi baya gani, amma shi kansa yana jin zuciyarsa tara wani tafasa. To wannan tafasan in turri ya zo fito sai fita ta idonsa, in ya kalle ka akan abu kaza sai wannan gubar sai ta je tantame ka, kuma wallahi abin da ya tuna mummunansa ya same ka. Za a markaɗe ka sai an markaɗe ka kuwa. Za a yi gobara a gidanka sai an yi gobara a gidanka. Za ka yi rashin lafiya sai ka yi. Shi yasa yake cewa galibi daga cikin cututtukan da suke samun mutane ainu ne suke sawa mutane suka kamu da ciwon, su ba su sani ba, sun je asibiti ana ta wahala. Shi yasa za ka je a yi ta gwada ka a ce jini ya hau, bai hau ba, wato me ya faru? Likita ta wahala ainu ne da wani kawai da ya sa maka, saboda tsananin yanda mutane suke hasada ma juna. Wallahi tsabar hasada ce kawai ta wani ta yi yawa, kai kuma baka sani ba, kai kana ta masa fatan alheri, salamu alaikum wa rahmatullah, sai haka wa alaikum salamu wa rahmatullah, kana wucewa kuma sai fara faɗan bakar magana akan ka. To abun yana yin yawa, yana damunsa, ka san cuta ce ko? To sai ta taru sai ta zama guba, sai ta fara yin aman wani tururi. To wannan tururin sai rinka fita ta ido, yana fita duk wanda ya kalla ya ji wannan abu akan shi sai ya je ya taba shi. Wallahi kuma da ikon Allah sai ka ga mutum ya cutu saboda wannan abu. Wa bakum bidarina bihi min ahadin illa bi idnillah, don Allah ya shi za mu rinka cutar da junanmu har abu ya kai haka. Wani mutum a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga ɗakin wanka, sai ga wani ya cire rigansa ya ga jikin shi, ya ce kai wani haka kike da kyau, kawai sai mutumin ya faɗi ya suma sai fafafafafa kamar farfadiya. Aka ɗauki mutum magashiyan aka kawo shi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce me ya faru a lokacin? Aka ce kawai daga wani ya ce kaza. Sai Annabi ya kira shi ya ce me yasa za ku rinka kashe junanku? Ya ce ni ma ban kashe shi ba. Ya ce wannan abin da ka faɗa shi ya masa haka. Je ka yi alola, ya yi alola, aka ɗebi ruwan aka kwara masa, sai mutumin ya tashi. To kaga wannan ainu kenan, wanda shi ba mummuna abu ya faɗa ba. To idan kuma mai hasara wani shi mummuna zai faɗa, wallahi akwai mutumin da tsabar hasararsa in ya ce za ka gani, wallahi sai ka gani. Za ka gani saboda tsabar hasara kawai. Kai Allah ka rawa mu da sharrin mai hasada. Da masu hasada suka yi taro dangi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce zaka gani, ba sai da ya gani ba. Manzon Allah bai ci kayan kowa ba sallallahu alaihi wasallam, bai ci zalin kowa ba, ya ba kowa haƙƙinsa, har abokan gabansa yana ba su har da arziki, ba abin da yawa kowa. Amma tsaban bakin ciki suka haɗu suka yi taro suka ce ya za mu ga bayan mutumin nan ne. Suka samu wani Labid ibn al-Asam, suka ce ka je ka tsafe mana shi. Tsabar hasada fa zalla, ko a kowane kafiri a duniya ya taɓa rubuta cewa Annabi ya cuci wani? Ko su sun ƙi imani da shi ne kawai amma ba wajen ya cuci wani ba? Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudi ne ya tara da za a masa hasada ne ya tara? Amma tsabar hasada zalla, kawai daukakar da Allah ya bashi shi ne suke jin haushi. Ya samu wani yaro da yake shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ka je ka sato mu matsefin kansa. Ya samu wani abun da Annabi yake taje kai da shi, ya daina amfani da shi, ya yarda ya dauko. Yace ka samu mun warin gashinsa. Ya samu inda ya taje kai gashinsa da yake yana da tsayi ya kakka ba a jiki, sai yace kamu. Yace na samu ba hadin. Yaje nemo danko, an kusan danko ko ba in ka fasa jikin itacen tabo ba yana fitar da danko ba, da shi ne na karo. Sai nemo irin wannan karon sai hada da irin wannan danko, sai ya dunkula wani abu, sai kawo allurai, ya kawo kuma wani zare da ya kukkulla na kaba, sai ya hada sai kukkulla su har kulli guda goma sha biyu, a kulli guda goma sha daya. kowane kulli in ya kulla sai kawo allura sai soka a jiki sai ya kewaye jikin mutum mutumin nan da wannan zaren sai ya soka allura a jikin kulli guda 11 nan ya shiga cikin jikin wannan dankon da ya kama da mutum mutumin sai ya dauka da za a je a binne aka je wata rijiya wanda aka daina amfani da rijiyar a can bayan gari aka shiga cikin rijiyar kai dan adam dan a cikin dare ba duk aka yi wannan abu shine gasije ne zawon kaf a cikin rijiyar a can karkashin ta akwai dutse aka daga dutsen nan da karfi aka samu loto a cikin rijiyar aka tura wannan dankon aka bayar da rijiyar aka ajiye aka bayar da wannan dutse aka kife a jiki aka bar ruwa ya koma ya hade sai aka tafi kawai kawai manzon Allah sai samu sai fara canzawa ciwon kai ciwon jiki ciwon jiri ya zama yana tarabewa baya iya cin abinci baya iya bacci baya iya hira da mutane baya shiga cikin jama'a yayi wata biyu baya cikin hayyacin sa sannan duk maganar da kuka yi da shi sai ya manta in banda wahayi qur'ani ne kadai bai manta ba zai fito ya ja mutane sallah sai ya shiru sai ya koma gida ba wanda zai gan shi yana cikin gida nana Aisha tace duk maganar da kai da shi kana dawa an ka fara fada sai ce a ni ba ai wannan maganar da ni ba yaushe aka yi wannan kuma yanzu kuka yi magana idan abu kaza ne na baki ajiya ni baka bani ba na baki bara haka ya canza sannan gashin kansa ya tukulkuye wannan duddon Allah ya nuna mana ne yanda tsananin sharrin hasada yake akan dan adam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa irin wannan kai kafi karfi sai sa sharrin mai sharri kawai karbu da wallahi sai ubangiji kadai shine mai sharri ba kala sai da aka kai wannan dogon lokacin kafin Allah madaukakin sarki ya turo da baraka aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance da bacci da rana sai ga mutum biyu sun zo daya tsaya a kansa daya tsaya a kafarsa wanda ya tsaya a kafarsa yana tambayar da kansa yana ce me ya same shi ne sai ce an masa magani ne dubba an masa magani wani irin magani ai sihiri aka masa to sihiri da me ya ce ai wani danko ne aka sa aka kike waye aka kaza a ina yake a cikin rijiya kaza ta ina garkashin dutse a wuri kaza waye masa Labid ibn al-Asam kawai sai manzon Allah ya farka sallallahu alaihi wasallam yana farkawa sai ce alhamdulillah yace wa nana Aisha ce Allah ya ga mu warakan ciwo na ashe sihiri aka yi mu ya kira su sayyidina Ali yace ku je rijiya kaza ku je ku daga dutse a cikin rijiyar wuri kaza za ku ga abu kaza ku je ku ciro suka zo suka ga rijiya sai ruwa kawai amma ruwan yayi jajjazir aban sharrin bil adama aka dinka kwarfe ruwan da sai da aka kwarfe ruwan rijiyar da kyar aka daga dutsen nan aka sa hannu wallahi sai ga wannan danko an fito da shi aka kawo shi mala'ika jibrilu da kansa ne zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ruqya aka rike wannan danko ya rike kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bismillahi artik wallahu yashfik min kulli shay'in yu'zik ومن شر عين حاسد الله يشفيك كاغا عين حاسد كو yace zan maka ruqya da sunan Allah Allah zai warkar da kai daga kowace cuta da ta zabe ka kuma daga sharrin mai hasada mai kambun bakan hasada shine min sharri aini hasid Allah yashfik Allah zai warkar da kai shikenan sai fara karanta masa قل اعوذ برب الفلق sai kama allura guda daya sai zare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani iri haka kamar an cire abu daga jikinsa kuma daga jikin danko ake cirewa wallahi ce min sharri ma khalaq azare annabi sai firgita haka haka aka rika yi ana zarewa aka gama karanta qul a'udhu birabbil falaq bi aya guda biyar aka karanta qul a'udhu birabbin nas bi aya guda shida ba guda nawa kenan 11 duk waɗannan allurai aka cire kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe kawai kamar wanda da yake daure a cikin dabaibayi ne ka sake shi shikenan sai zama mai lafiya me dawo akai mata wannan abu hasada shi yasa wani daga cikin ku zai dauka hasada a ni ba zai mu hasada ni ina da kuɗi ne annabi kuɗi ne da shi a ni na ci kayan wanda kanka shi ya ci kuɗin wani ne karka yadda ka dauka cewa wai kai yanzu ba wanda zai baka hasada a'a kawai ka nemi tsarin Allah daga mai hasada shi yasa wa min sharri hasidin idza hasad kai kuma mai hasada ka ji tsoron Allah tun da wuri kare zama da kai ne Allah yake magana a cikin wannan sura duk mutum mai hasada wanda hasadarsa take iya kaiwa har ya fada ko ya aikata to shine wa min sharri hasidin idza hasad Allah ya tsare mu da sharrin su ba kana dauko wannan nasiha ne a nan saboda na tabbatar tana da matukar muhimmanci musamman a yankunan karkara saboda a cikin birane kowa yana sha'anin gabansa ne wani ba bai san waye makwabcinsa ba amma yanzu duk masu kudin gari nan kun san su kuma duk wanda ya yi noman dawa ya fi naka za ka gane kuma sai ka fara tambayar me yasa ya yi sannan ku kuka fi bin diddigi in wani ya zo neman aure ana neman ina za a tani me yasa ya yi kaza a yi ta neman bincike irin wannan a birane ba su damu da sha'anin wane me yake yi ba amma ko yanzu daga wani ya yi tafiya ya yi kwana biyu sai an binciki me ya je yi kuma me ya samo balle wani ya je rani ya zo ya sayo sabon babur to duk irin waɗannan abubuwa ya kamata ku gane cewa Allah shi ke raba arziki ku daina yi wa junanku hasada don Allah sannan mu ba duka mu daina yi wa junanmu hasada saboda hasada ba a karkara kawai take ba a ko idan ana yin hasada kai dai a wani wuri ya fi yawa ne saboda a yankunan karkara jahilci ya fi yawa sannan mutane sun fi kusa da bokaye mutane sun fi kusa da jin cewa ba za su yarda da maganganun malamai ba don haka wallahi ku zama ahlus sunna na gaskiya ku sani cewa arziki Allah yake bayarwa da arzikin ƴaƴa da arziki na noma da arziki da kudi da arziki da iyalai da arziki da ilimi duka Allah ne yake rabawa kuma ba wanda ya isa canza yadda Allah ya raba sannan kuma abinda zan gaya mana na ƙarshe shine ɗaya daga cikin abin da yake maganin hasada ko kuma barin tara mana magana ta ƙarshe shine menene maganin hasada manya-manyan maganin hasada guda biyu ne maganin hasada na farko shine imani da ilimi imani da ilimi na haɗa su duka biyu so da ilimin da ba imani ba zai hana ka hasada ba imanin da ba ilimi ba zai hana ka hasada ba don haka imani da ilimi da yake haɗe ilimin addini da sanin Allah da kuma imani da Allah cewa Allah shike bayarwa shike hanawa kuma Allah shike ajiyewa kuma duk yanda Allah ya ajiye shine daidai wannan imanin da yarda da Allah shine babban maganin hasada don Allah ya kwana mu ƙara imani da Allah mu ƙara kokarin sanin Allah duk wanda ya gane girman Allah ya san da cewa Allah la bu aqibali hukmihi wa huwa sari'ul hisab ba wanda yake canza hukuncin Allah ana fahimta ko don haka mu zama masu imani kuma mu zama masu kokarin sanin addini sannan abu na biyu da yake maganin hasada shine yin kokari na neman na kai yawancin mutum yakan shagaltu da damuwa da abinda wani yake ciki saboda shi bai yi irin hakan ba duk wanda bai da aikin yi dole in ya zauna a gaban majalisa wane wuce fi da mota wane wuce da babur wane wuce akan doki dole sai mutum ya fara tunanin me yasa amma in kana da abin yi ba za ka tuna da wani me yake yi ba don haka yana ɗaya daga cikin abin da zan ƙarfafa gwiwar ku akai musamman matasa ɗaya daga cikin abin da zai taimake ku wajen magance cutar zuciya ko wata iri ce da kuma musamman hasada shine kowa ya nemi sana'a kuma kowa ya tashi ya nemi abun kansa duk wanda bai da abun yi wallahi sai ya rinka magana akan wadansu kuma sai ya zama ya damu da halin da wane kuma bai yi shi bai tashi yayi ba amma kullum in ya zauna magana sa akan su wane amma duk wanda yake da aikin yi bai da lokacin magana akan mutane in kaga mutum ya fara gulban wadansu bai da lokaci yana da lokaci ne isasshe in kaga mutum ya fara shirya ai makirci wa wane saboda shi bai da abin da wane yake da shi ne daji daji da mai girma sarki ya gaya bini cewa dan garin yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya albarkace ku da shi shine arzikin noma kuma matasa suna kokari wajen noma wallahi daji daji kwarai da gaske duk garin da naje naga cewa matasan su suna da kokari wajen neman abin kai ina karfafa musu guyuwa kuma ina musu addu'a don haka ina cewa Allah ya muku albarka matasa maza da mata na tuluta ba Allah ya muku albarka Allah ubangije ya kara muku arziki kaga wannan tiriloli da yanzu muna karatu suke shiga suke fitan nan wallahi inda ba don kuna da arziki ba da ba abinda zai kawo tirela garin ku akwai garuruwan da sun fi naku girma amma suna so su ga tirela wallahi dai su ga abalanke ba za su ga tirela duk tirelan da ka ganta a nan ta zo ta yi loading kayan abinci ta fita da shi saboda kuna da shi ne waɗannan kayan abinci da ake cikawa shigowa da su ake ko fita da su ake yi da ake fita da su sun kare ya nuna cewa kuna da shi ne yanzu abin da zan tambaye ku shine dan Allah ku kuke zuwa a wurin waɗansu ku je ku nemo ko kuma su suke zuwa su nema a wurin ku sannan wannan abin da Allah ya baku da kuka rike na arzikin noma yanzu ku iya kirga adadin mutanen da kuke ciyar da su daga nan garin in an dabi abincin nan wani gari ake kaiwa har wajen Najeriya yana fita to wannan shine arziki kuma shine ɗaya daga cikin gadon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barbara ba a san musulmi da zamanci ma zaune ba wannan kuma shine maganin hasada wallahi galibin hasada ana yi akan abun duniya ne idan kai ne bidaka ba za ka ji haushin wani ba don shi yana da shi kuma ku kanku yanzu idan wani ya ce bai gama gane cewa in an nema Allah yana bayarwa ba ku dan ku ce ƙarya kake yi ka zo ka ga inda ake nema Allah yake bayarwa kuna nema ko ba ku nema Allah yana baku ko baya baku don haka ina ƙarfafa muku gwiwa ku ci gaba da yin noma Ibn Hajar ya ce babu wata sana'a a duniya da ta fi albarka kamar noma babu wata sana'a da ake yi a samu lada kamar noma saboda ba sana'ar da waɗanda suke amfana da kai suke yin yawa kamar noma kaga kai zaka ci iyalanka za su ci makotanka za su ci wanda ba iyalanka ba ƴan uwa da abokan arziki a cikin gari waɗannan dukan ku sunan ku mutane sannan dabbobi za su ci daga cikin abin da ka noma za su ci daga itacen za su ci daga karan za su ci daga dusan za su ci daga hatsin za su ci daga duk abin da ya rage cikin abin da kai ka bari aljannu ma za su ci shi yasa zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kai tsarki da abu kaza saboda abincin aljannu ɗan uwanku ne in kai ka gama su kuma suna cin sauran tsuntsayen da suke sama za su ci kwari za su ci tsutsa za su ci ya ce ƙarshenta kuma ƙasa ba za ta ci yanzu da ƙasan da akwai tsiro da ƙasan da babu tsiro wanne ne wanda tafi albarka da ƙasan da take da ciyawa da inda ake yin noma ina ne inda tafi yin albarka inda ake yin noma saboda duk abin da ka shuka dinan kana karawa ƙasa albarka ne don haka babu wani abin da zaka yi wanda kowa cikin halittun Allah zai amfana da shi kamar noma duk wanda yake sana'a ka duba sana'a da zaka da shi da iyalansa da banki ne kawai suke ci amma dan ka kowa yana ci babu wata halittar Allah daga cikin abin da muke rayuwa da su a nan ƙasa face suna amfana daga arzikin noma don haka kai kayi ka bada sadaka kai baka sani ba, baka tiba iya zakka kawai ka bayar, baka bada zakka ba sai an je lahira, sai Allah ya zo a tara maka zakka, a tara maka sadaka ta ina, a ce aina awaki ne wanda suka zo suka cikara, aina fari ne waɗanda suka ci, ka ji haushin fari, amma gashi su ba gashi a sanadiyar su ka samu albarka. Saboda haka wallahi ku rike noma. Abinda kawai na gaba ku cika mun yanda nake so ba shine ban ga kuna noma rani ba. A'a, bai kai yanda nake so in gani ba. To bari in gaya muku sirrin. Sati biyu da suka wuce na je wani gari inda ake noma rani. Nanje na ga lambu ko ina kore shar. Nake tambayar waɗansu matasa suka ce ai ga ta malam sirri yana nan ai. Suka ce noman damina noman cin abinci ne, wannan kuma shine noman kuɗi. Suka ce da damuna zamu noma masara da shinkafa da wane ne da wane ne, mu samu abin da zamu ci mu tara a rumbu sauran mu sayar. Yace amma kuɗi kam a noman rani yake. Yace mun kaga dan iya na inda na shuka latas da kabeji. Yace wallahi malam a cikin wata biyu da za su wuce, a wata biyu masu zuwa har nan za a zo, bana da wahalar bukatar in dura a ko'ina, har nan za a zo a yanka a cacce min kuɗi naira miliyan ɗaya. Yace kuma nakan yi wannan sau uku kafin damuna ta dagayo. To algafata kana matashi kai miliyan ɗaya, kai miliyan biyu, kai miliyan uku, ai ba hasada ba ina ji, ko mene ne ma za a yi a kanka. To tsakani da Allah ina gaya muku cewa ku fara noman rani. Kuma kar ku rinka bari sai waɗansu ne daga waje za su zo su yi. Ku za ku je ku koya kuma ku fara daga ɗan kaɗan, saboda noman rani baya bukatar sai an yi babban gona. Noman damuna shine sai ka ɗauki babbar gona kafin ka samu abu mai yawa. Amma noman rani ɗan inda za ka shuka tumatiri ko barkono, ɗan ƙaramin wuri wanda bai wuce falo ɗaya ba, wallahi sai ka samu arzikin da baka tsammani. Kuma sai kun fara da za ku gane albarkarta. Tunda kuna da fadama ai ba baka da ita ba. Za ku san yadda za ku iya a haɗu mutum goma, mutum ashirin, sai su haɗa su abu jari sai su tona bohol guda ɗaya. In kuka tona bohol guda ɗayan nan zai iya muku bayin duka gonakinku da suke tsakanin wurin. To a wannan dai kuma nake amfani da wannan gaba in sake yin kira ga gwamnatoci waɗanda suke ba da kuɗaɗe na jari domin mutane su yi noma. Da cewa ga wurin da ya kamata su zo su ba da kuɗi ba su je suna bayarwa a wani wuri ana cin kuɗin inda ba a san ma ya ake saman jagara abin da ballantana a yi amfani da lauje ba. Akwai wurare da yawa da gwamnati ta je ta kai kuɗi da sunan za a yi noma inda ba su da komi na noman. Ga matasa a nan ina ganin su kowa ya zazzare ido, kowa yana so a kawo kuma za su yi noman Allah ya yarda. Don haka gwamnati dole ne ta zo ta nemi irin waɗannan wurare, ta zo ta ƙarfafa musu gwiwa a ba matasa kuɗi. A ce musu su je su yi jari, su je su yi noma, wallahi za a ga arziki in Allah ya yarda. Allah Ubangiji ya muku albarka, Allah ya mana albarka gaba ɗaya, Allah ya raba mu da hasada, Allah ya raba mu da munafunci, Allah ya raba mu da kafirci, Allah ya raba mu da shirka, Allah ya raba mu da bid'a, Allah ya ɗora mu akan sunna da tauhidi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.